من يهد الله له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد يوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا شاديا غوات الربيع الاول هجره النبي صلى الله عليه واله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina na da hekara 1446 wanda yazo daidai da 14 ga watan 9 a Gregorian calendar 2024 wannan shine kasadin mu na 95 daga cikin jerin giyar karatu ta littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqidhuha wa fadailuha litafin fadilati Sheikh Muhammad ibn Sa'id ibn Raslan hafizahullahu ta'ala. Idan jama'ar musulmi basu manta ba, muna nan dai har ilau a cikin babin da ke magana akan falalan la ilaha illallah. Bamu gushe ba, mallam yana ta kawo mana hadisai na addu'o'in da suka kunshi wannan kalma, wanda wannan ke alanta irin albarka da alherin da ke cikin wannan kalma. Mun kwana akan hadisin Abu Ayyub al-Ansari, Allah ya hada mu da shi a aljanna, to Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 mirarin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min wildi Isma'il. Wanda ya faɗi wannan addu'a sau goma, Annabi ya ce za a bashi ladan mutumin da ya yanta mutum goma daga cikin ƴaƴan Annabi Isma'il. Ina ga kan wannan hadisin muka tsaya ko? Za mu tahi hadisin Abi Ayyashin. Abu Ayyash yake cewa wa ana Abi Ayyashin Az-Zuraqiyyi رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عد لرقبة من ولد إسماعيل وكتبت له بها 10 حسنات وحط عنه بها 10 سيئات ورفع له بها 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإذا قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. لقى أبو عياش يكي تيوى الزرق يكي تيوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم آياتي من قال إذا أصبح متمن دبي إدن قري يواي ko in aka sal idan da sallar asuba ko in rana ta fito yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu abun bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya lahul mulku mulki na Allah ne wa lahul hamdu kuma godiya tasa ce huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan kowa da komai kana lahu idla raqabatin min wildi Isma'il. Nabi yace duk wanda ya faɗi wannan za a bashi ladan wanda ya yanta bayi ko ya yanta wuyayi daga ƴaƴan Annabi Isma'il. Ina fata an gane. Wa kutibat lahu biha 10 hasanat, sannan za a rubuta masa narka-narkan lada guda goma. Wa hutta anhu biha 10 sayyi'at, sannan za a kankare masa tafka-tafkan zunubai guda goma, za a yafe masa a kankare masa. Wa rufi'a lahu 10 darajat, sannan za a ɗaga darajarsa labta-labtan darajoji guda goma. Abu na hudu, wa kana fi hirzin min ash-shaytani, yana nan a cikin kariyar shaytan hatta yumsi har yamma ta yi. Duk kariyar Allah daga shaytan, ma'ana kariya daga shaytan, ba kariyar shaytan ba. Yana daga cikin, yana cikin kariya daga shaytan. Allah zai kare ki daga shaytan kenan, hatta yumsi har sai yamma ta yi, sannan ne shaytan zai iya samun dama a kansa. Amma a wannan yinin, tun daga hudowar rana har faduwar ta, shaytan ba shi da dama a kan shi. Ina fata an fahimta. Bai da dama a kan shi. Wa idza qalaha idza amsa, to da kuma in rana ta fadi sai ya sake karanta wannan addu'ar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, sai ya sake fadin haka, to haka kuma za a masa waɗannan abubuwan kusan guda biyar ko shida a wannan dare har sai gari ya waye. Kun gane magana da kyau ko? Yadda aka yi masa waɗannan abubuwa guda kusan biyar da ya karanta da safe har zuwa faduwar rana, to in rana ma ta fadi sai ya sake karanta, to za a masa waɗannan abubuwan guda biyar har zuwa wayewar gari. Ina fata an gane. To wannan yake nuna falalar wannan addu'a ta cewa tana ba da kariya. Kalli abubuwan da aka lissafo. Na farko, ƴan ta bayi jama'a, ko da a ce normal bawa ne, ba ƙaramin alheri ba ne. Allah ya ce falakata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba, baka kutsa cikin mai ƙayoyi da kwazazzabo da wahalar shiga ba ne. Sai Allah ya ce wa ma adraka mal aqaba, wa ya sanar da kai hanya mai kwazazzabo, mai ƙayoyi, mai wahalar bi, sai jarumi, sai jajirtacce ke iya binta. Wa ya sanar da kai haka? Sai Allah ya ce fakku raqaba, wannan hanyar ita ce ƴanta wuyayi, ƴanta wanda yake cikin bauta. Ina fata an fahimta. Fanso shi daga bauta, ka ƴanta shi ya samu ƴanci, ya shaki iskar ƴanci. Allah ya ce to wannan hanyar tana da ƙaya, sai jarumi ne ke iya binta, sai jajirtacce, sai tsayayye. Ina fata an gane. Fakku raqaba, banda wannan au it'amun fi yawmin bi masgaba, ko kuma cire dukiya a saya abinci a kyautar a lokacin da ake cikin yunwa, shi ma hanya ce mai ƙaya, hanya ce mai kwazazzabo, hanya ce mai ramuka, sai jarumi ke iya takawa ya bita. Ina fata an gane. Yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba, ka ciyar da ainihin wato maraya ma'abocin kusanci, ko kuma miskini ma'abocin tashin hankali da masifa da matsala da damuwa. Ina fata an gane. So yanta mutum, sannan malamai suka ce tunda yanzu ba bayi, to wannan abu mutum zai iya ɗauki wannan ma'anar. Shine irin yadda zaka je mina hurzin ko gidan yari, ka samu masu ƙananan matsaloli wanda matsalolinsu wato babu ce da talauci kawai ta kai su, amma asali ba criminal ba ne su, ba ƴan ta'adda ba ne, ba mutanen banza ba ne, yanayi ne na rayuwa ya kai su, ka je ka fanshe su. Ko kuma ka samu mutumin da yake cikin bashi, ya ci bashi saboda damuwa, ba ya ci bashi don ya more ba. Akwai masu cin bashi don damuwa da matsala, dole ta sa suka ci bashi, dole ta sa dukiya ta karye a kansu. Ina fata an gane. Ba yadda suka iya, abin ya cire. To irin wannan in ka ɗan toshi, shi ma daidai yake da kamar ka ƴanta bawa. Ladan da za ka samu, kamar mutum ne ya je ya samu wani yana cikin bauta, ya ba da kuɗi ya saye shi ya ƴanta shi. Ina fata an gane maganar. So ba ƙaramin alheri ba ne, ayyuka ne masu girma wanda ba kowa ne ya san darajar da ke cikin waɗannan ayyukan ba, sai wanda Allah ya sa ya karanta irin waɗannan ayoyi da kuma irin waɗannan hadisai. Waɗannan aikace-aikace da mutane suke yi, su suke wato kuɓutar da su daga dukkanin wata masifa, su suke kare su daga dukkanin wani bala'i, kuma su suke gadar musu da rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace unsur akaka zaliman aw mazluman, ka taimaki dan uwanka wanda ya zalunci ko wanda aka zalunce shi. Akwai wani lauya da aka ba mu labarin sa, ya ware wata rana shi wannan ranar in dai ka ganshi ya fito, to ya tafi ne ya bawa wani mai gaskiya kariya ko ba buƙatar kwandalar shi. A sati yana da rana ɗaya ta zuwa ya bawa mai gaskiya kariya baya buƙatar naira, sauran kwanaki kuma ya je ya yi aikin sa na kuɗi bawa na kariya da kaza da kaza a biya shi. Amma wannan ranar ya ware wa kansa ne kawai aikin sa ya tafi kotu kaza, wani da ake so a tuce shi ko a cinye kuɗin sa ko a zalunce shi shi zai tsaya masa. Aka ce sai da aka wayi gari wannan lauyan, duk kabinet ɗinsa waɗanda suka gama karatun lauya tare da su san da Allah ya ɗaukaka shi sama da su gaba ɗaya, saboda wannan sadaukarwar da ya yi yana bawa al'umma kariya da iliminsa da lokacinsa da abin da Allah ya hore ma. Abin da ake so da kai duk damar da kake da ita ko mai ƙanƙantarta ka yi amfani da ita wajen taimakawa wani. Ina fata an fahimci magana. To Allah zai maka albarka cikin abin da kake ciki, in kai ɗan kasuwa ne, in kai ma'aikacin gwamnati ne, duk abin da kake yi in dai ka ware wani lokaci kana yi wa wani taimako ko wasu, wallahi sai ka ga ɗaukakar da baka taɓa zato ba, baka taɓa tsammani ba. Ina fata an gane. Don haka abu na farko da mutum zai samu kenan idan ya yi wato wannan, za a ba shi ladan wanda ya yanta bawa, sannan za a rubuta mar manya-manyan lada guda goma, karkaji su ƙwaya goma, ka ɗauke su cewa ba wani abu ba ne. An gane magana da kyau ko? Allah maɗaukakin sarki ya ce man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, wanda ya aikata mummuna ba za a saka mar ba face kwatankwacin abin da ya aikata. Wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun, wanda kuma ya aikata mai kyau ko mai ƙanƙantarta in dai mumini ne, mace ne ko namiji, sai Allah ya ce to shi wannan ba za a ce ma ga iyalaransa ba, fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisab, irin waɗannan ba abin da suka cancanta da shi in ba shiga aljanna ba, za a azurta su da wannan aljanna ba tare da an yi kididdiga ko lissafi. Saboda haka kar ka ji an ce lada goma ka ce ai ba su da yawa, a yanzu Allah ce waye wanda ya aikata ƙwaya ɗaya ma ba goma ba, ko ba shi da sakamako sai menene? Sai aljanna. To ina kuma idan sun kai goma ko ashirin ko talatin ko ɗari? Ban gane ko kun gane ba. To kaga kar ai wasa, tun da aka ce za a rubuta ma lada goma manya, to kawai ka dage ka yi saboda ka more da wannan. Abu na uku, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa hutta anhu biha ashru sayyi'at, za a kankare masa zunubai guda goma manya, wanda kowanne zunubi ɗaya ya kai ya danna mutum a cikin wuta. Sai Allah ya ce ku dubi guda goma cikin su ku make su gaba ɗaya, ku nike su gaba ɗaya. Kuma daɗin Allah shine in dai aka zo kankare zunuban, to ba wai za a kankare su a zubar da su ba, a'a za a fente su ne su koma su ma aikin lada. Ulaika alladhina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima, irin waɗannan Allah zai ce su ne waɗanda muke canja miyagun ayyukansu koma kyawawa, saboda Allah mai yawan gafara ne mai yawan rahama ne. Saboda haka shi kansa kankare zunubin wani nau'i ne na lada. An gani? Abu na hudu, wa rufi'a lahu ashru darajati, za a ɗaukaka darajarsa sau goma. Yanzu ko a gari ne aka ce kana da bene hawa goma, kai ƙaramin mutum ne a garin nan? Kai ba ƙaramin mutum ba ne, ko ba haka ba ne? To ka kasance koda da wannan ɗan ƙaramin kwatance, a ce a garin nan kana daga cikin masu gida hawa goma. Mala'udu, kana daga cikin wanda ya kamata a dinga dubawa ko? Kana cikin masu kuɗin gari, ko ba haka ba ne? Ko gida mai ɗaki goma ne? Ko ma ba hawa goma ba, ai kana cikin wanda Allah ya rufawa asiri ko? To balantana daraja a aljanna daraja ɗai 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 har hawa goma. Allah zai maka wannan. So karka ji an ce kwaya goma ka dauka ba komai bane. A'a. Darajar Allah ba karaman al'amari bane. Ina fata an gane. To shine yace za a dauka ka darajar sa har hawa goma. Abu nabiyar wa kana fi hirzin min ash-shaytani. Mutun yana cikin kariya daga shaydan. Jama'a duk wani kangararre a duniyan nan waye ogan shi? Shaydan ne. Duk wani fandararre a duniyan nan waye fandarar da shi? Shaydan ne. Duk wani waskacacce a duniyan nan waye waskace shi? Shaydan ne ya waskacar da shi ya koma hanyar banza ko? To kai in dai zaka karanta wannan addu'ar to Allah zai kare ka daga sharrin wannan la'anan nan. Ba yadda ya iya da kai. Ina fata an fahimta. Yasa lokacin da ya addu'a cewa a bahi dama ya kangarar da kowa. Sai Allah ya ce masa ba damuwa ka je ka kangarar da kowa sai ya ce illa ibadallahi al-mukhlasina. Sai fa bayi na masu yi tsakanin su da ni. To nan kan baka da iko a kansu wajen ka kangarar da su. Amma kowa ka je ka kangarar da shi. Amma bayi na da suke kusanta ta da ire-iren waɗannan al'amuran. Babu yadda ka iya da su. An gane maganar da kyau ku? To idan kana yi ka shiga cikin irin wannan bayin da Allah ya ce shaydan ba yadda ya iya da su. Saboda za ka samu kariya daga masifarsa da matsalarsa da kuma fandarar da mutane da yake yi daga tafarki wanda yake ingantacce. An gane maganar da kyau ku? Wannan shine abu na biyar. Abu na shida. Okay, hatta yumsi ko? Abu na shida annabi ya ce wa idza qala ha idza amsa kana lahu mithlu dhalika hatta yusbiha. Idan kuma ya sake karanta wannan addu'ar da yamma bayan rana ta fadi to haka nan kuma za a bashi kwatan kwatin ladan da aka bashi da abubuwan nan da aka yi masa guda shida. Ina fata an gane. Za a yi masa wannan kuma da daddare har gari ya waye. Yo kenan sai wannan ya nuna mutumin da ya rike wannan addu'ar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir safiyarsa da maraitansa to shikenan ya kubuta daga sharrin shaydan sannan za a yi masa waɗannan abubuwan guda biyar a wannan yinin in yayi da daddare kuma za a yi masa waɗannan abubuwan guda biyar a wannan daren. Ina fata kun gane. Allah ya shirye da mu ya ba mu ikon aikatawa. Wannan hadisi al-Imam Abu Dauda da al-Imam Ibn Majah da Ahmad Muhammad Nasiruddin Albani a cikin Sahihul Jami'u Sagir suka inganta wannan hadisi. Hadisi ne ingantacce. Allah madaukakin sarki ya hada mu da su a aljanna. Yace rawahu Ahmad wa Abu Dauda wa Ibn Majah wa Sahihul Albani wa an Shaddad bin Aws an an-nabi sallallahu alaihi wa sallama qala sayyidul istighfari an taqula allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري. أنغاني daga Shaddad dan Aws ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya hada mu da Shaddad a Jannatul Firdaus. Shaddad dan Aws yake cewa ya karba daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama qala annabi yace musu sayyidul istighfari shugaba na nau'ukan addu'o'in istighfari jagoran duk wata addu'ar da take bayuwa zuwa ga istighfari da tuba ga Allah. Domin istighfari ba addu'a da take istighfari daraja yamma saboda ita a cikin ta akwai biyan bukata sannan a cikin ta akwai kankare zulubai. Ita fuka-fuki biyu take tashi da shi. Na farko zaka samu biyan bukatar ka abinda ma baka yi tsammani ba Allah zai iya warware ma in kana istighfari. Fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Ina fata an fahimta. Dan haka istighfari daga cikin fallatahi ne akwai biyan bukatun rayuwa da komai, sannan daga cikin fa'idar ta akwai kankare zunubi. Daga cikin alherinta, ku je ku bi hudubar mu da muka yi akan fallalar istighfari kusan guda biyar. Hudubobi ne muka yi su akan fallalar istighfari kusan guda biyar. Mun kawo duk waɗannan maganganu, ayoyin da duk suka yi magana akan istighfari gaba ɗaya, sannan muka kawo su a wannan hudubar. Sannan muka faɗi alheranta, muka faɗi darajarta. Kai malamai suka ce hatta kyan fuska da haiba da nutsuwa da kwanciyar hankali a dinga ganinka very calm. Da kuɗi, da kuɗi, yi wallahi bai ƙarya ba, haka haka abin yake. Da kuɗi a ciki, akwai kuɗi a cikin istighfari. Yanayinka, yanayin tsarinka, a dinga ganinka mutum mai basira, mai kaifin tunani, mai kaifin hankali. Duk istighfari yana saita ƙwaƙwalwar bawa da hankalinsa da zuciyarsa ya zamanto mai irin wannan yanayi. An gane maganar da kyau ko? To idan ka tambaya daga cikin duk wata addu'a da ake yi wacce take bayuwa zuwa ga istighfari, wacce ce oga a cikinsu, wacce ce in ka yi ta ka gama istighfari, to ita ce wanda za mu karanta yanzu. In ka yi ta in baka yi sauran ba ma baka da matsala. In ka rike ta ko baka rike sauran ba ba matsala. Ina fata an fahimta. Annabi ya kira ta sayyidul istighfar. Annabi ya ce sayyidul istighfari an taqula. Shugabar istighfarin duniya shine mutum ya ce Allahumma anta rabbi, ya Allah kai ne mahaliccina. Jiyan ba ku manta ba a hudubar mu mun faɗa cewa daga cikin hanyoyin samun biyan buƙatar Allah shine kamba masha'anin Allah. Girmama shi, ya Allah kai ne mahalicci, ya Allah kai ne mai biyan buƙatu, ya Allah kai ne Ubangiji, kai ne ka halicci sama, kai ne ka halicci ƙasa, kai ne kake talautawa, kai ne kake azurtawa, kai ne kake bada haihuwa, kai kake hana haihuwa, kai kake kaza. Ka kamba masha'anin Allah. To wannan sha'aninsa da kake kambamawar shi yake baka dama ka samu shiga a gurin shi. Na fata kuna fahimtar magana. Shi yake baka dama ka samu shiga a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka kace Allahumma anta rabbi, ya Allah kai ne Ubangijina. La ilaha illa anta. Bayan kai ne Ubangijina kuma ba wanda ya cancanta a bautawa sai kai. Na fata an fahimta. Sai ka sake cewa khalaqatani, Allah kai ka halicce ni. Kaga dazu ka ce Allahumma anta rabbi, yanzu kuma ka ƙara cewa shi ya halicce ka. Da Allahumma anta rabbi da khalaqatani duk ba abu ɗaya bane, duka abu ɗaya ne. Kai ka halicce ni, kake kula da ni, kake kula da rayuwata. Sai ka sake cewa kuma kai ka halicce ni. Ina fata an fahimta. Sannan sai ka ce la ilaha illa anta, ba wanda ya cancanta a bautawa sai kai. Kaga ka tabbatar da bauta ga Allah. Wa ana abduka, kuma ni bawanka ne. Kaga hi ma dai ma'anarsa ai la ilaha illa anta ai ko? Tunda cewarka kai bawan Allah ne, ma'ana ba wanda zaka bauta wa sai waye? Sai Allah. Wa ana ahadika, ya Allah ina nan akan alƙawarin da na ƙulla tsakanina da kai. Iya abinda ka ɗeba min shi zan yi, shine al'ahadu a nan gurin. Wa wa'adika, sannan ina nan akan wa'adi, alƙawarin da muka ƙulla tsakanina da kai. Da al'ahadu da alwa'adu duk kusan abu ɗaya ne. Sai dai suka ce al'ahadu shine alƙawarin da ka ƙulla tsakaninka da wani. Yasa a cikin ruwaya annabi ya ce al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salatu. Alƙawarin da muka ɗauka tsakanin mu da waɗanda ba musulmi ba, alƙawarin da muka ɗauka wa Allah shine as-sala. Za mu yi sallah ga Allah shi kaɗai, su ba su a sallah. Don haka faman taraka ha faqad kafara, wanda duk ya bar sallah ya zama kafiri. Ina fata an gane wannan kenan. Amma alwa'adu suka ce ana nufin ka ƙulla alƙawari na cewa a lokaci kaza kaza zai faru. Ina fata an gane. Lokaci kaza kaza zai faru. To abinda kake faɗa a nan gurin shine wa ana ala ahadika, ya Allah mun yi yarjejeniya da kai, ni zan bauta maka, ba zan bauta kowa ba. Ina fata an fahimci magana. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سورة كاية القوري أما الوعد kana nufin iya abin da Allah ya ɗeba maka na kwanaki ko shekaru a nan duniya suna karewa zaka tafi ina lahira dan haka wa ana ala ahadika wa wa'adika dai alƙawarin zan bauta maka kuma mun yi arjejiyani na kai ni zan bauta maka ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawari tsakanin mu da shi tun muna cikin tsatsan annabi Adam Alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijinku ba qalu bala muka ce mun yadda Allah kai ne mahaliccin mu kuma kai zamu bautawa shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilina Allah ya ce na faɗa haka ne tsakanina da ku dan kar kiyama ta tashi in damki wasu a cikin ku basu bauta min bazan yi wuta da su ku ce kun manta da alƙawarin da muka yi da ku cewa za ku bauta min ina fata kun gane magana dan haka ne wannan alƙawarin tsakanina da ku to ina nan akan wannan alƙawari ina nan akan wannan wa'adi mastata'atu gwargwadan abin da zan iya ina ma'anar wannan mastata'atin shine ba zai iya bauta maka tsantsar yadda kake so a bauta maka ba sai iya abinda na samu damar iyawa domin duk wanda ka gani a duniyar nan yana bautawa Allah bai kura adaka wajen bautar Allah ba kawai dai yana yin gwargwadon iyawa ne shi yasa shi ma ubangijin gafara zai ma da rahama ba dan yawan menene dinka ba bautarka ba ko yawan aikinka ba saboda aikinka ba komai bane an gane maganar da kyau ko so dan haka kana fada wa Allah mastata'atu gurgudan abin da zan iya sai ka ce a'udhu bika min sharri ma sana'atu ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin abin da na aikata duk wani abin da na aikata wanda bai da kyau Allah ka tsare ni daga sharrin wannan abu domin duk wani zunubi zunubi shu'umi ne jama'a idan mutun ya aikata zunubi to shi umcin zunubin yakan biyo bayan shi yasa zaka ga an ce akwai wasu abubuwan da idan mutum ya aikata su tun daga nan duniya Allah yake fara daukar mataki akan su kafin ya je lahira misali daga ciki akwai saba wa iyaye duk mutumin da ke saba wa iyayen shi to ba sai ya je lahira Allah ke dukan shi ba tun daga nan duniya Allah zai fara dukan shi saboda shi uncin abin da ya aikata ya kai Allah ya dauki mataki akan sa tun kafin a je ko ina ina fata an gane to shine kake cewa ya Allah duk abin da na aikata mara kyau to ina neman tsarin ka daga sharrin wannan abu a'udhu bika min sharri ma sana'atu ina neman tsarin ka daga sharrin abin da na aikata sannan a lokaci guda kuma abu ulaka bi ni'matika alayya ina mai furuci ina mai ikrari da ni'imar da kai a kaina ina mai bayyanawa ina mai ikrari ina mai itirafi da cewa ka min ni'imomi Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar Allah ya ce inda za ku kididdige ni'imar da nayi muku wallahi ba kai su ku kididdige ba amma dan adam yana da yawan zaluntar kansa kuma mai yawan butulcewa Allah alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar Allah ya ce jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar Allah ce baka duba bane zuwa ga waɗanda suka canja ni'imomin da Allah ya yi musu suka canja su da butulci Allah ya mana ni'imar lafiya ya mana ni'imar imani ni'imar musulunci ni'imar zaman lafiya a yankin mu da garin mu da wane ne duka haka ne ko ba haka ba duk Allah ya mana waɗannan ni'imomi amma har yanzu wasu mu ba sa gane Allah ya musu ni'ima ranan na faɗa muku a nan cewa da a ce wasu daga cikin mu nan za su higa karkara su ga bala'in da suke ciki wallahi sai sun gode wa ni'imar da Allah ya musu a nan cikin gari duk wannan fitintunun da yanzu kai kake ganin kana cikin fitina da bala'i na rantse muku da Allah da ya busa mun numfashi akwai waɗanda idan ka gansu zaka ce kai dan aljannar duniya ne yanzu idan ka je yankunan Zamfara da yankunan Katsina da su Kebbi su Niger su wasu yankuna na Kaduna kaga irin yan ta'adda abinda suke yi wa mutane wallahi malam zaka sha mamaki ko kwanan nan kun ga wani bidiyo an sake shi kan cewa wasu mutanen ƙauye turji ya sa musu tarar wasu miliyoyi kuma wa'adin kawo wannan miliyoyin ya cika kuma basu tara kuɗin ba don haka suna cikin bala'i da tashin hankali miliyan 50 ko to shi kuma ya hadda fitowa ya ce wai ya rage musu zuwa miliyan 30 mala ana rashin kunya a duniyan nan wallahi Allah yi a Najeriya wallahi wai hadda cewa ya rage zuwa miliyan 30 saboda ya ga mutane abin ya musu yawa don haka an rage musu da haka su haɗo miliyan 30 yi muke cewa ya ba da dama a fito a ɗanyi noma da waye ashe yi to kaga idan baka tsinci kanka a irin waɗannan guraren ba Allah baka san fitina ba har yanzu na faɗa muku a nan cewa an kai matakin da wasu yankuna a ƙasar nan ƴan ta'adda ne suke hatta hukunci idan rigima ta haɗa ka da matarka za ta iya zuwa ta kai ƙararka gurinsu kuma tana zuwa bayan ta yi bayani in suka ga ta yi musu sai ce to zauna ba ta dawo gidanka ba sai bayan sati biyu ranar da sati biyu ya cika suka gaji da ita za su ɗauko ta su dawo da ita sai su zauna da kai kuma me ya faru tsakaninka da su da ita idan suka tattauna da kai suka fahimci cewa kai mata ba daidai ba a gabanta za su ɗame ka su ma bulala 30 ko 40 ko 50 su ma duka su ma ru'u su faffasa ma gadan baya wallahi idan su ma haka sun maka mai sauki idan ta zo da tsautsayi za su ce ke ka watan kawai su ɗau bindiga pau sai su harbe ka kawai history an kai matakin da a wasu gurare idan yamma ta yi la'asarar sakaliya za a ɗebi yara ƙanana masu shekara uku shekara biyu kan bishiya za a hau a je a ɗaɗɗaure su na rantse da Allah a ɗaure su a bishiya jinjiri yaro yana bacci a kan bishiya saboda in an bar shi idan sa biyun faɗowa ƙar zai yi da haka dole a ɗauki zani ko majanyi a ɗaure shi a jikin reshe sai da asuba bayan sallar asuba sannan su sun tosu su sako da su sannan su dawo cikin gari amma in suka yadda suka kwana to lalle ku cikin dare za a zo za da duk za a kama za a yi gajeji da su haka fa mutanen da suke rayuwa yanzu kai da baka tsinci kanka a cikin wannan masifa ba ka san wata wani abu mai suna masifa ne wallahi tallahi baka san wani abu mai suna masifa ba to ba ma godewa Allah da ni'imomin da ya yi mana wanda bai yi wasu ba har yanzu muna kuka muna raki muna kaza muna kaza inda a ce mun san halin da wasu suke ciki wallahi wallahi da mun gode wa Allah da ni'imar da ya mana muke zaune lafiya a yankunan mu saboda haka abu'u laka bi ni'matika alayya Allah ina i'tirafi ina ikirari da ni'imar da kai a kaina wa abu'u bi dhanbi sannan kuma ina i'tirafi da cewa ni mai zunubi ne na aikata ba daidai ba koda kuwa a lokacin da kake maganan nan ba wai zunubin ka aikata ba bari in baku misali yanzu daga mutum ya idar da sallah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah me na farkon abin da ake bukata yayi istighfari sallar da kai zunubi ka aikata ba aikin lada kai ba ba ibada kai ba amma aka ce daga ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce astaghfirullah 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 allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram me yasa saboda kai a matsayinka na dan adam musulmi ko baka yi laifi ba kai mai laifi ne a gurin Allah koda a halatal kauna a wannan yanayin ba laifin kake aikatawa ba to ka dinga filin a ranka kai mai menene to wannan zai sa ka gane girman Allah shi kuma in Allah ya fahimci haka ka dauka to shi kuma sai ya gafarta ma amma daga ka fara nuna kai wata tsiya ne sai Allah ya watsar da kai ban gane ko kun fahimta ba so koda a ce baka yi laifi ba ka ce Allah ni mai laifi ne barin fada muku zamu zo sharhi da malamai suka yi akan wannan hadisin domin wannan hadisin na sayyidul istighfari wallahi babban hadisi ne mutane ne ba san wane ne wannan shi yasa ma annabi ya sa mar cewa shugaban istighfari na duniya gaba daya saboda kalmomin da ke ciki kalmomi ne masu duka masu ma'ana mala sun kai makura wajen kankan da kai ga Allah musamman idan mutum yana yin su kuma yana halarto abin da ke fada a cikin zuciyar shi kar ya zama iya maganganun kake fada baka fahimtar ma'anar ko baka daukar ma'anar da girma a'a girma ma'anar cewa kai lalle mai laifi ne shi yasa zaka ga wanda suka fahimci irin waɗannan kalmomi wallahi malam wani yana karanta su zai fashe da kuka saboda ya san ma'anar da ke cikin ta ba karamar ma'ana ba ne to amma sai ya ga saboda ta zama is common mun iya kowa ma ya iya ya ga mutum yana karanta baya ganin abin da yake karanta babban abu ne shi kuma Allah bai san haka Allah ya fi so kana yi kana halarto da girman abin a cikin ranka kana halarto da muhimmancin abin a cikin zuciyarka to shi kuma in ya fahimci haka kake to sai ya ma gafara ya ma rahama sannan ya biya ma duk bukatunka in nace muku wallahi daga cikin sirrin abin da yasa bukatunmu ba sa biya shine ba ma yi irin waɗannan addu'o'in tare da halatto girman abin a ranmu na rantsi da Allah karku Musa ni wallahi haka magana take muna karanta su ne kawai a baki haruffan muke karantawa amma ba ma iya halarto girman ma'anar abin a cikin zukatanmu amma inda muna yi muna halarto da abin da ma'anarsa kamar yadda yanzu muke bayani kana halarto da abin to sai kaga cewa wato wannan abin ya kai Allah ya saurare mu ya biya mana bukatunmu ya yi mana matsalolinmu amma yanzu fa mutane wasa suke da Allah har maganganun banza ake gaya wa Allah yanzu akwai wani bidiyo wala'alla idan na samu lokaci in saka muku shi wala'alla shine ana zargin hatta fitina da ta taso Maiduguri na wannan ambaliyar ruwa akwai wani bidiyo da wallahu a'lamu bi sihhatil khabar Allah shi ne mafi sanin me ingancin wannan labari amma an ce da ke an yi fari a waɗannan yankuna an zo ana sallar roƙon ruwa ana karanta ƙur'ani domin bidiyon hadda ƙur'ani a hannun wanda suke wannan addu'ar kawai buɗar bakin wani sai yake cewa Allah ka ba mu ruwa ko da wanda ya fi ƙarfinmu har wani ya ce masa habawa ne ya za ka ce Allah ya ba mu ruwa ko da wanda ya fi ƙarfinmu ya ce kai da Allah Allah ya kawo shi ko ya fi ƙarfinmu kawai Allah ya kawo shi yanzu in wannan labarin ya tabbata cewa daga jihar Maiduguri wannan abin ya faru ba kwa tsammanin wannan ya kai Allah ya jarrabi waɗannan bayin Allah da wannan masifa mutane suna wasa da Allah ba a so a gaya wa Allah baƙar magana fa ka dinga ladabtuwa da maganganu in dai Allah kake gaya magana to haka in ka zo kana roƙonsa ka samu al'inkisaru wato karyewar zuciya da takwarkwashewa a gabansa ka ragwabe gaba ɗaya ka nuna kai ba komai bane a gaban Allah wannan shine zai sa Allah ya saurare ka kamar yadda jiya na baku misali a hudu bata cewa mutum ne kawai ya zo ya yi maka sallama a ƙofar gida sai ka fito sai ma haka ya ce ban 10,000 sai ka ce 10,000 me ka ce a kawai ina damuwa ne kawo 10,000 da Allah wallahi in wani yana da zuciya sai ya mare ka wallahi ko ba haka bane ce ka raina mar hankali amma idan ka zo ka yaba mar ka ce alhaji Allah ya ma albarka ai garin nan alhaji na laliba in ga mai kirkin garin nan ban samu ba wallahi kamar ka bawan Allah irinka mutumin kirki Allah ya sa ka gama lafiya kayi 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 wallahi wani kafin ka roƙa ma ya baka haka ne ko ba haka ba kafin ka roƙa ya ga yayi haka ce to wani na san ba za a rasa ƴan matsala ba to dai kai matsalar ka tabbas ce to ga wannan saboda ka tara mar kasa yanzu nan sai ya maka to balantana a ce ka kai ga matakin roƙa ya shi kansa zai ji kunyar ya hana ka to dan adam fa kenan to Allah ya fi cancanta kamar take kafin ka roƙe shi yasa zaka ga wasu addu'o'in ma gaba ɗaya babu roƙon abin take ne wa Allah yanzu wannan addu'a da muka gama magana akan ta la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ba abin da ka roƙa take kai wa waye amma sai ka ji ga abubuwa manya guda shida za a yi masu idan ka yi ta amma ba ka roƙi komai ba a cikin addu'a to shi Allah yana so kamar take ka jinjina mar ka kamba ma shi to sai ya maka abin da baka ma roƙe shi ba wallahi ballantana kuma ka roƙa to shikenan kai kam ka zama dan gatan Allah to da haka mu dinga halarto da ma'anonin irin waɗannan addu'o'i halarto da ma'anonin shi yake sa Allah ya saurare mu ina fata an gane dan haka kace wa abu'u bi dhanbi Allah ina i'tirafi da zunubina wallahi duk yanda muka kai ga masu kokari mu dinga yasa ba a so idan mutum yana aikin alheri ma a dinga sanin yana yi saboda daga cikin nau'in ikhlasi da yi saboda Allah shi ne boye aikin alheri mun faɗa cewa magabata sukan yi wasu nau'ukan ibada hatta a cikin gidansu ba a sanin suna yi ba a sanin suna yi akwai wani daga cikin magabata sai da ya shekara kusan 30 da wani abu yana azumin nafila amma matarsa bai san tana ba ta san yana yi ba yana azumin litinin da alhamis amma matarsa ba ta san me ba ba ta san yana yi ba kullun da safaran litinin za ta kawo mar abin karyawa kuma zai karba dan kar ta gane yana me yana azumi sai ya bari ta ba da baya sai ya ɗauki kwanan sai ya sa cikin malin-malin ɗin shi sai ya ɗan fita waje kawai yana ganin mai bukata sai ya ba shi abincin ya saka kwanan sai ya dawo maza-maza sai ya ajiye a cikin ɗaki sai ya ci gaba da lazuminsa can sai ya kwala mata kira zo ki ɗau kwanan nan da za ta ɗauka mai gida harka cinye wallahi na cinye kai abincin nan ya yi daɗi matarsa bai yadda ta san yana ibada ba amma mu ina in tahi ya miƙa me yake faruwa kai yau azumin nan yana yau yana ba mu wahala duk duniya sai kowa san yana azumi haba ma da kuna da matsala wallahi ta Allah baya san haka wallahi Allah bai san haka Allah yana so ka zamanto kana kife ayyukanka na alheri wani idan ya gano ba tare da kai ka bayyana ba wannan kuma wani abu ne daban wani in ya yaba ba tare da kai ka buƙace ya yaba ba wannan wani abu ne daban amma kai dai ka yi ƙoƙari ka tare kar mutane su gane kana so ka bayyana musu kai mai alheri ne ina fata kuna fahimtar magana ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari kada mutane su gane so kake ka nuna musu kai wani ne kana fara irin wannan ka sa haka a ranka Allah zai wargaza aikinka wallahi Allah ka kiyaye mu daga ɓacin aiki malam Allah ka kiyaye mu daga ɓacin aiki Allah yana buƙatar sirrinta alaƙa tsakaninka da shi yasa yace wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtagi baina zalika sabila kar ka zama mai bayyana addu'arka kar kuma ka boye ta can ya zamanto baka san ma me kake faɗa ba Allah yace ka nemi tafarki tsakanin haka wabtagi baina zalika sabila Allah ya shiryar da mu da haka yake cewa faghfirli sai ka ce Allah ka gafarta min zunubaina fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin ba mai gafarta zunubai sai kai qala sai annabi yace ka ji addu'ar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta duk taken da kai wa Allah din nan da kuma bayyana zuwa Allah cewa kai ba komai bane kawai abu ɗaya ka ainihin wato roƙa ka gafarta min domin ba mai gafartawa sai kai shine kawai abin da kace duk taken nan da kai iya abu ɗayan nan ka roƙa baka roƙi dukiya baka amma kuma a cikin wannan abin da ka faɗa din komai kuma na rayuwarka Allah zai iya baka ban gane ko kun fahimta ba to shine annabi ya ce wa man qala haminan nahari wanda ya faɗi wannan addu'ar da rana muqinan biha yana mai sakan kancewa da ita shine abin da muke faɗa kana karanta ta kana halarto da abin da ke tattare da ita a ina a zuciyarka annabi yace kana mai sakan kancewa da ita famata min yaumihi qabla an yumsi sai ka rasu da rana kafin yamma ta yi fa huwa min ahli jannati annabi yace ba abin da ka cancanta a baka in ba aljanna ba an gane maganar da kike ku wa man qala haminal layli annabi yace wanda ya fade ta da daddare kuwa wa huwa muqinun biha yana mai halarto da ma'anarta da sakan kancewa da ita a cikin rai famata qabla an yusbiha sai ya rasu kafin gari ya waye fa huwa min ahlil jannati shi ma wannan dan aljanna ne kuma wannan ruwaya Imam al-Bukhari ya rawaito ta Allah ka ba mu ikon aikatawa ka kuma tsarkake mana zuciyar mu wajen karantawa da aikatawa qala al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya fil wabil as-sayb al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin al-wabil as-sayb shafi na 8 yace iza arada Allah bi abdihi khairan Allahu akbar Ibn al-Qayyim yace in Allah yana nufin bawa da alheri fataha lahu min abwabit tawbati sai Allah ya bude mar kofar tuba yanzu dan Allah jama'a don Allah me yafi asara irin a ce Halilu Sububu ya mutu da irin wannan yanayi wanda kowa yana Allah wadare da rayuwar shi an san waye Halilu Sububu ai ko wannan shugaban yan ta'adda da kusan hatta su turji shine mai gidansu su Bello turji su dogo gyade su Buharin daji su waye waye duka waɗannan kasurguman yan ta'addan Halilu Sububu shine uban su gaba daya kusan an ce duk makaman da ake shigowa da su ake kashe bayin Allah da su shi yake safarar su daga kasashen waje kuma Halilu Sububun nan an ce ta'addanci ma ga da sai a gurin uban shi dan dazu nake sauraron wani documentation da DCL Hausa ta yi bari ma in saka muku ku ji shi saboda yana da muhimmanci mutane su san waye ne wannan mutum wanda Allah ya bawa ɗan abun nan jami'an tsaro nasara hekaran jiya ne ko jiya hekaran jiya Alhamis suka hallaka shi to idan ka ji abun sai ya tar ma da hankali kuma ka gane cewa rayuwa ta yi muni mutum yayi asara a rayuwarsa a ce ya mutu akan irin wannan layi to yasa in Allah yana son ka da alheri kamar yadda Ibnul Qayyim ya faɗa farkon abin da Allah zai ma shine bude ma hanyar ka gane kai ba kowa bane ka dinga tuba ga Allah idan kana samu wannan kana yawan istighfari kana yawan tuba wallahi kofa ce mai girma ta alheri da Allah ke nufin ka da ita bari ku ji abin da DCL Hausa ta rubuta ko ta faɗa akan wannan mutumin bari ku ji
Halilu Sububu ya fara fandarewa
bari ku ji
tun yana karamin yaro Halilu Sububu ya fara fandarewa inda bayanai suka ce ya fara satar kaji da sauran kananan dabbobin gida daga bisani ba a tumbafa yawa karɓar satar cikin ruwa ya koma ta fashi da makami sannan ya koma yana safarar makamai ana haka ne Halilu Sububu ya samu kusanci da Alhaji Shehu Rake wani kasuwar mai safarar rubutun makamai daga cikin yaran da Halilu Sububu ya horar abba mai na turji da lawan lududu da alaɗan ƙoƙa da kuma ci sai kwashe garwa da haɗu da sauransu kafin kisan nasa da dai sun ce Halilu Sububu na da yaran da ke aiki ƙarƙashin sa sama da dubu ɗaya ka canza ƙoƙo na da mata ƙoƙo da yaya da yawa dubu ta barawo da ya jibe kaya da jima sanancin magana Halilu Sububu ko kuma ka canza ƙoƙo ya ba ku ci lahira yana da shekaru 38 a duniya wato an haife shi a shekara ta 1986 Halilu Sububu ɗaya daga cikin yan ta'adda da aka yi fargabar ayyukan ta'addancin su a yankin arewa maso yammacin Najeriya ya bar duniya bayan wata hargama tsakanin jabarsa da sojoji a yankin bayanci na karamar hukumar mafita ta Anambra sunan mahaifinsa Jammai wanda gwamnatin ne a lokacin yana kiwon dabbobi a haifi Jammai a ƙauyen Jajjaye kusa da Sububu ita kuma mahaifiyar Halilu su yana sanar da muriyar mijarci bayan da nisi da Hausa ta samu sun ce lokacin da kakar ta yaro ne ta Najeriya bata wuce shekaru 11 zuwa 12 ba a duniya shekaru 26 da ke nan da mutuwar jama'ar wato mahaifin Aliyu Tsugu bayan da jaridar Premium Times ta tattara a watan Disambar bara 2023 Tsugu na cewa Aliyu Tsugu ya gada ayyukan ta'addanci daga mahaifinsa jama'ar da lokacin shi jama'i yana kiwon dabbobi a kai zargin cewa ya bazar da kiwon ya kuma sata ne da tafashi da makami tare da wani kasuwar barawo da aka yi a wancan lokacin mai suna ma'a shi kuwa a yin su daga baya ya shahara a safarar makamai har yake bayan ta'addar hayarsu inda za su je na ikan ta'addanci a yankunan kananan hukumar umarni shinkafi kawar na moda sulmi bakura isa da sabon birni a jihohin zamfara da sokoto ya kafa wani gagarumin aikin haɗin zinari ba bisa ka'ida ba bayan da ya rage ayyukan ta'addancin harare da kuma sata ya kafa waɗannan wuraren haɗar ma'adanan ne a yankin baki ga mai arzikin ma'adanai da sauran al'ummomi da ke kusa da dajin suke a ƙaramar hukumar anka ta jihar Zamfara daga cikin wuraren da Halilu ke haɗar ma'adanai akwai da ƙauyukan kwanta-kwanta da damar malu da Narita da Bayakos da ɗan kamfani da mai kalma da tungan daji wajira sai bawar daji da kuma gobirawa majiyoyi daban-daban sun ce a jirin su uku ne kai don ta da aikin arewa masu yamma wanda aka san yana da alaƙa da kundin masu tunani da ƙasashe masu magana da harshen faransanci na yankin sahel da yammacin afirka musamman ma ƙasashen mali nijar burkina faso da senegal dcl hausa abdullahi garbajani
dc to kun ji wannan shine Halilu Tsugu to wannan wani irin rayuwa ne mana duk tsiya dai yau da yana lahira an ya kashe mutane sun fi mutum dubu wannan da kake gani duk waɗannan ƙananan hukumomi tsakanin Katsina da Zamfara shi ya addabe su kuma duk wani ɗan ta'adda da yake wannan yankin shi ne mai gidan shi shi yake har hayar makamai yana bayarwa yan fashi in za su tafi fashi ya zo gurinsu ya ba su bindigogi guda 30 ko 40 kowace bindiga za a kama 100,000 ko 200,000 a kanta su je su tara mutane su kashe na kashewa su ɗebi dukiya su zo su biya kuɗin haya su mayar da bindigogin sai kuma wani lokaci su zo su ƙara ɗiba kuma ka ji mahaifinsa shi ma ɗasurguman ɗan ta'adda ne da yana kiwo daga baya ya watsar da kiwon ya koma fashin daji da shi da wani ƙasurguman ɗan ta'adda da aka yi a wancan lokacin sunan Sama'a suka haɗa kai suna kashe mutane suna ɗiban kuɗin mutane da sauransu to yau an wayi gari shi ma yana lahira amin amin su saboda haka babban abin da Allah zai taimaki bawa da shi mutanen nan suna ikirarin su musulmai ne an musu wa'azi an ja hankalinsu an nuna musu wannan abin ba mafita ba ce duk abin da kuke ciki kuna ganin an zalunce ku a matsayinku na Fulani yau kan Najeriya waye ba a zalunta ba ne jama'a akwai wani yare a Najeriya da ya kubuta daga sharrin waɗannan shugabannin jama'a babu shi in kowa ya ce zai ɗauki makami don ya ƙwato 'yancin zaluntarsa da aka yi yau kowa ma ba zai ɗauki makami ba kenan duk ƙasar ba damewa za ta yi ba so don haka haƙuri ake yi mu roƙi Allah Allah ya kawo mana mafita amma mafitar ka ce zaka kashe wani dan kai kawa kuma duk abin da kuke yi na kashewa duk waɗanda kuke ikirarin sun zalunce ku ba wanda kuke tabawa a ciki ko ba haka bane ba gwamnoni ba sanatoci ba ƴan majalisa ba ministoci ballantana uwa uba shugaban kasa da shauransu duk abin ya kare akan ƴan uwanku talakawa ƴan uwanku Fulani ƴan uwanku Hausawa me ya amfanin sa babu amfani saboda haka muna addu'a kuma wallahi kamar yadda na faɗa muka sha faɗa a nan wannan ya nuna cewa ta'addancin da ake a ƙasar nan kawai barin waɗanda suke yi ake yi yanzu da aka tashi ra'asul jarima aka fara da shi shugabansu gaba ɗaya shi aka fara kashewa ka san ita dabarar yaƙi in kana so ka firgita abokan gaba to fara da ogansu to in ka fara da ogansu duk jikinsu zai yi sanyi in ka zo kawai bubbuge su za ka yi kawai shi kenan ka gama. to wannan wata dabara ce ta yaki wanda kuma dama sojojin kasar nan an san su horarru ne indai akan yakin kasa ne wallahi in kaga ba a yi a Najeriya ba to ba a ga dama bane kawai shine gaskiyar magana ba a ba su dama bane ba a yadda su yi bane saboda akwai interest din wasu daga ciki to amma inda za a ba wa jami'an tsaron kasar nan damar da ta kamata a ba su na mai tabbatar muku waɗannan abubuwan da ka daina jin labarin su shine gaskiyar magana to amma ina to muna fata Allah ya sa addu'o'in mu ne suka fara tasiri akan waɗannan mutanen kawai shine abin da muke addu'a saboda shi Allah ba bacci yake yi ba la yanamu wala yanbaghi lahu an yanama Allah bai bacci bai ma dace gare shi yayi bacci ba to muna nan dama muna gaya wa Allah to in Allah ya taimake mu ya zama addu'o'in bayin Allah ne da haƙoƙin bayin Allah da aka dinga zubar da jinin su da dukiyoyin su yasa Allah ya fara daukar matakai akan su to muna fata Allah ya tabbatar da haka waɗanda kuma suke da sauran rabo Allah ya ba su ikon tuba su watsar da wannan harka su dawo a zauna lafiya da su shine fatan da muke wa kowa su tuba zalunci duka aka zalunce mu gaba daya ba wanda dan Najeriya da indai a Najeriya kake kamar yadda Malam Jafar ya faɗa to Allah ya jarrabe ka ne kawai da zaman kasar nan sai dai kawai kai ta hakuri sai ranar da Allah ya kubutar da kai to ba wanda ba a zalunta ba amma haka muke hakuri dan a zauna lafiya Allah ya shiryar da mu dan haka Ibnul Qayyim yace idan Allah yana buƙatar bawa da alheri sai ya bude masa hanyar tuba wan nadami eh da hanyar nadama mutun yayi nadamar abin da ya aikata ai mun karanta ko a ahlari daga cikin hanyoyin tuba akwai annadamu alama fata mutun yayi nadama akan abin da ya riga yayi ya wuce wan niyatu Allah ya uda ila dhanbin ya kuma kudirta niyyar ba zai koma kan aikin zanubin da yake yi ba ina fata an fahimta wal inkisar mutun ya samu karayar zuciya yanzu ko kun san hanyar da ake bi wajen dogar da mutane akan harkar ta'addanci da harkar sabo shine idan mutun ya nemi zai tuba sai a firgita shi a ce shi matsoraci ne yanzu tuba zaka yi kai wallahi matsoraci ne wallahi ba da haka suka haddaka Abu Talib ba babban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya gane annabi ya zo da gaskiya jama'a ya yarda addinin musulunci shine abin da ya kamata ya bi annabi ya zo yana kokarin lakaramar kalmar shahada su kuma su utubatu su umayyatu bin khalaf suka zo suna cewa yanzu kenan tsoro zaka ji ka bar addinin iyaye da kakanni ka dawo addini sabo yana daga cikin hanyar da ake dogar da mutane akan aikin banza mutum idan ya nemi zai tuba sai a ce ya ji tsoro shi kuma sai ya ga a'a amma fa hi jarumi ne dan me zai ji tsoro ina fata kun fahimci magana sai shedan yayi amfani da wannan damar sai ya dawwamar da hi akan aikin banza ku lura ko magana ne kuke da mutum ga gaskiya ya fahimci abinda kake magana akai gaskiya ne amma sai shedan ya dinga nuna mar fa in yayin da ya karbi gaskiyar nan to yanzu shine ya fadi ban gane ko kun fahimta ba shi yanzu in ya karbi gaskiya ya fadi to jin cewa shi kuma ba zai yadda ya fadi ba sai ya doge akan ƙarya yace shi yana nan akan ra'ayinsa kuma wallahi ya san ba akan ra'ayin gaskiya yake ba amma saboda tsabar kawai shedan ya gama da shi sai ya nuna mar cewa idan yayin yadda fa da maganar wani to fa shi ya fadi duk wannan yana daga cikin hanyoyin shedan da yake hana mutane komawa zuwa ga Allah to yana da kyau mu dinga nazari ya za a yi mu dinga gyara alakar mu da Ubangiji Allah ya shiryar da mu da haka yace wan nadam mutun yayi nadama wal inkisari zuciyarsa ta karye waz dulli ya kaskantar da kai wal iftikari ya nuna cewa shi ba kowa bane bahi da komai fi talaka ne wal isti'anati bihi ya dinga neman taimakon Allah wasidqil abinna lujai ilaihi da kuma gaskiyar wato komawa da fashewa zuwa ga Allah wa dawamut tadarrui mutun ya dawwama cikin tadarrui da kankan da kai wad du'ai mutun ya dinga yawan addu'a ai na faɗa jiya a hudu ba ta cewa daga cikin matsalan mu shine addu'a muna faɗa a baki ne na rantsi da Allah da yawa ba sa yi mutum zai iya yi wata biyar bai tahi ya sallar nafila raka'a biyu ya daga hannu yace ya Allah matsalan Najeriya Allah ka yaye mana ba ya Allah bala'in da muke ciki a kasar nan na tsada Allah ka yaye mana ba illa iyaka in yazo nan majalisi aka faɗa ya dan ji hankalin sai dan tahi ya dan yi to to Allah ya sauke Allah ya yi mana ana barin nan gurin ya watsar ma da abinka wannan mai kokarin kenan ana barin nan ba shi da wani dare da zai tahi yana fira ba shi da wani lokacin da zai karatu alqur'ani ya ga wa Allah cewa ga matsalolin da muke ciki Allah ka yaye mana ba zai iya ba ba ma addu'a addu'ar mu duk ta ma a baki dan haka yace wa du'a wa taqarrubu ilayhi da neman kusanci da Allah ka duba cikin abubuwan da ake neman kusanci da Allah da su wanne ne yafi saurin kai mutun zuwa ga ubangiji ka rike irin wannan abun ka dinga aikata koda sau ɗaya ne a wuni kaga yadda Allah zai yi da mu bima amkana min alhasanati daga cikin abubuwa masu kyau yanzu zaka ga wasu daga cikin bayin Allah magabata malan sukan sa kuɗi a jikin su sai su gudu su tafi karkara ko su tafi kauye ko su tafi anguwanni na talakawa inda babu wanda yake da naira 100 tasa ta kansa su je su ko cikin dare ko wani abu kamancin haka su je su raba wa mutane wani bai san sun yi ba ka raba ka daga hannu ka ce Allah ba wanda ya ganni sai kai nayi wannan abin dan neman yadda ka Allah ka biya min bukatata ta alheri ka yaye min damuwata wallahi kaga yadda Allah zai yi da kai an ce akwai ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammadu kuma jikan manzon Allah ne sayyidina Hassan ko sayyidina Husaini an ce akwai wasu gidaje da yake fita karfe 2 na dare ya je ya raba musu kayan abinci ya dawo gida ba a sani ba ba a gane cewa shi yake ciyar da su abinci ba san da ya mutu saboda duk duniya ba wanda ya san wa yake kai abincin kuma shi ma su ma idan ya kai musu bai bari su gane shi wata ran ya ajiye a kofar gida sai ya kwankwasa kofa kafin ka fito ya gudu kana fitowa sai ka ga buhun shinkafa ina fata an fahimci magana da galan din man gyada da katon din magi sai ka ja kai cikin gida Allah ne ya kawo maka ya akai aka gane shi yake kawowa ranar da ya rasu sai aka ga yau fa ba a kawo ba wata mai zuwa ma ba a kawo ba aka ce okay wato wannan mutumin ashe da yake wannan abin da ake kawo ashe wa sayyidina Hassan ne yake kawowa yanzu gahi ya mutu ba ma ganin abin ashe shi yake kawowa da haka aka gano shi yake kawowa yau an wayi gari mutane ba sa son yin aiki dan neman yardar Allah sai dai aiki na riya da bayyanawa da watsawa media babu laifi wani lokaci ayi aiki a bayyana saboda wani ya koyi amma kar abin ya zama al'ada da ɗabi'a ta mutane Allah zai hana lada wallahi dole ne ka zama akwai wani abin da ka ware tsakaninka da Ubangiji kake wanda ba wanda ya sani duk duniya kar ka yadda wani ya sani ko uwarka ko ubanka kar kowa ya san kana yi ba gani su ne suka fi kusanci da kai ko wallahi ko su kar ka yadda su gane kana yi wannan tsakaninka ne da Allah ko dai wani nau'in ibada ko wani nau'in aikin alheri ka yi kokari ka ware wannan kar ka sake wani ya san kana yi Allah shirye da mu ya ba mu iko to shine yake cewa mutun ya nemi kusanci da Allah bima amkana min alhasanati da wani abin da ya kamata daga cikin ayyuka mai kyau ma takunu tilka sayyi'atu bihi sababu rahmatihi ta yadda zai zamanto waɗannan miyagun ayyuka da da yake aikatawa su dawo sababin samun rahamarsa hatta ya kula adu wallahi har ma kaga shedan yazo yana cewa ya laitani taraktuhu wa lam uqihu uqihu ya laitani ya kaito na taraktuhu ina ma na barhi bai aikata mummunan aikin nan ba ina fata an fahimci magana hatta uqihu abin wa lam uqihu ban afka hi ban afkar da hi cikin wannan ba sai malam yace wa hadha ma'ana qawli ba'd as-salaf wannan ita ce ma'anar maganar wasu magabata da suke cewa innal abda la ya'malu dhanba mutun zai aikata zunubi yadkhulu bihil jannata amma zunubin zai ja mar shiga aljanna kuma zunubi ya aikata amma zunubin ya zama sanadiyar menene shigar sa aljanna wa ya'malu alhasanata zai kuma aikata mai kyau yadkhulu bihan nar kuma aiki mai kyau din ta kawo masa shiga wuta bari mu baku maganar a dunkula kafin mu zo zamu karanta ta sati mai zuwa ta yadda mutun zai aikata aikin zunubi ya shiga aljanna shine bayan ya aikata nadama ta kama shi ya shiga nadama hankalinsa ya tashi yayi ta tuba gurin Allah yayi ta istighfari yayi ta kuka ya shiga damuwa ya rasa inda zai sa kansa saboda ya aikata menene to wannan sai ya sa Allah ya yafe masa kuma ya masa rahama ta yadda kuma mutun zai aikata aiki mai kyau ya shiga wuta shine idan ya aikata ya dinga tinkaho da abun ina jaye su kuma su kuma akwai wanda ya kai su aikin alheri ne a garin nan mu kuma mu kuma kaza 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 yana ta bankama yana ta babake yana ta nuna shi yayi kaza shi mai kaza ne na fata kun bayyana magana sai Allah ya jefar da aikin kuma ya kama shi da ukuba amma detail din bayani zai zo ranan asabar in Allah ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuba harshe ko karantar ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله